This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da yau ranar 15 ga watan Yuli na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Bella Galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama zai ci gaba da tofa albarkacin bakinsa game da shirin nuclear Iran. A Syria kuma na ci gaba da amfani da yara a fagen yaki. Sannan an kashe sojoji 8 a Ukraine.
Kasa irin wannan inda muke da hukumomin tsaro iri-iri a ko'ina, a ce abubuwa suna faruwa wanda suke jawo salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a. Me hukumomin tsaro suke kasan nan?
Malam Raba Nasir kenan akan matsalolin tsaro a Najeriya. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan. Bayan haka za ku ji rahoto akan ƙorafin sojojin Najeriya da suka yi ritaya shekaru da dama da suka wuce game da kuɗaɗensu na fansho. Muna kuma ɗauke da sharhi akan zakatul fitr yayin da watan azumi ya zo gangara. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Bello Habib Galadanci ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama yau Laraba zai ƙara tofa albarkacin bakinsa game da abin tarihi da ya faru na cimma daidaituwa a kan shirin nuclear Iran, a lokacin da zai gana da manema labarai a fadarsa ta White House da niyyar ci gaba da tallata wannan yarjejeniya. Da yawa daga cikin 'yan majalisar dokokin Amurka daga jam'iyyar Republican da wasu 'yan Democrat da ma wasu shugabanni kamar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ba su amince da matsayar Obama ba a kan wannan yarjejeniya, idan dai ba a manta ba an cimma ta ne tsakanin ƙasashe da suka fi ƙarfi a duniya a birnin Vienna da ƙasar Iran a Talata nan da ta gabata. Obama ya nuna cewa wannan lamari zai toshe duka wasu hanyoyin Iran na mallakar makaman nuclear. A tattaunawa da ya yi da kamfanin jaridar New York Times, Mr. Obama ya ce yarjejeniyar ta cima muhimmiyar bukata kenan da masu adawa ma suka ce ko suka amince a kai, wato cewa bai kamata Iran ta mallaki makaman nuclear ba. Obama ya ce wannan shi ne dama mafi inganci da muka samu, ba kawai na shekaru goma ba, amma na shekaru masu zuwa. Mun yi tanadin tawagar bincike da za ta tabbatar ba su mallaki makaman nuclear ba. Obama ya ƙara da cewa wannan yana da matuƙar daraja ta fannin tsaron ƙasa da tsaron Isra'ila da wasu ƙawayenmu a wannan yanki, kuma za a kiyaye yiwuwar gasar mallakar makaman nuclear duk a wannan yanki. Mr. Obama ya ce duk wanda ya kasance shugaban ƙasa nan da shekaru goma ko 15 masu zuwa, to yana da wannan dama na amfani da ƙarfin soji ko ƙaka ba sababbin takunkumai, amma yarjejeniyar za ta ba da ƙarin haske ne a kan shirin nuclear Iran da kuma ba da ƙwararrun hujjoji da zai bai wa ƙasa da ƙasa shaidun ɗaukar matakai idan aka keta yarjejeniya.
Ƙungiyar gwagwarmayar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch yau Laraba ta bayyana cewa mayakan kurdawa a Siriya na ci gaba da amfani da yara a fagen yaƙi, duk da sun yi alƙawarin kawo ƙarshen yin hakan a shekarar da ta gabata. Human Rights Watch ta ce ƙungiyar mayakan YPG ta samu ci gaba wajen daina amfani da yara a matsayin sojoji, amma ƙungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa sun tattara shaidun da ke nuna cewa akwai yara 59 da suke ayyukan soji ko aka sa suka yi aikin soji a halin yanzu. Ƙungiyar ta Human Rights ta ce ta tabbatar da gaskiyar wannan lamari har sau 7 bayan tattaunawa kai tsaye da iyalan wato wa'annan yaran. Ta ƙara cewa ƙungiyar YPG to wato ita ƙungiyar ta YPG ta mayar da martani akan zarge-zargen, inda ta ce tana fuskantar ƙalubale mai tsanani na kawo ƙarshen amfani da yara a matsayin sojoji saboda faɗan Siriya, wanda a halin yanzu an share sama da shekaru 4 ana yinsa. Mayakan kurdawa na ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu yawa da ke fafatawa a yaƙin Siriya. wanda a cikinsa akwai dakarun gwamnati da kungiyoyin yan tawaye kamar Free Syrian Army da kuma mayakan sa kai kamar IS da Nusra masu alaka da Al-Qaeda.
Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Masaro jami'ai a Ukraine sun bayyana cewa an kashe sojoji guda 8 daga jiya zuwa yau. A wani lamari da ke nuna tabarbarewar rigingimu tsakanin sojojin gwamnati da ƴan awari masu goyon bayan Russia. Adadin waɗanda suka rasu da rabon nan shine adadi mafi yawa da aka gani a kwana daya cikin ƴan makon da suka shude. Sojoji guda 16 ne suka raunata duk a wannan lokaci. Bangarorin biyu da ke takaddama da juna sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya a Fabrairun nan. Amma rahotanni na nuna cewa bangarorin biyu na ci gaba da keta wannan yarjejeniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane 6,400 ne suka rasa rayukansu tun bayan barkewar gingimin a watan Afrilun 2014.
Wata kotun ƙasar Jamus ta yanke wa wani tsohon sojan Hitler mai shekaru 94 hukuncin ɗaurin shekaru 4 a gidan yari saboda rawar da ya taka a matsayin akawun wani sansanin da aka gallaza wa Yahudawa a lokacin yaƙin duniya na biyu. Kotun da ke birnin Lüneburg yau Laraba ta tabbatar da yanke wannan hukuncin akan mutumin mai suna Oscar Gronin, inda aka same shi da laifuka sama da 300 na taimakawa wajen gudanar da kisan kai. Gronin ya amince da cewa ya yi aiki a wannan sansani, inda ya karɓi kuɗaɗe da kayayyakin Yahudawa a lokacin da suka yi isa daga watan Mayu zuwa watan Yulin shekarar 1944. An yi amfani da iska mai guba wajen kashe mafi yawancin fursunonin bayan isarsu. Gronin, wanda aka yi wa lakabi da akawun Auschwitz, ya amince cewa ya gudanar da laifuffukan da'a, amma ba shi da hannu kai tsaye wajen kashe fursunonin.
Jama'a, a ƙarshe, ƙasar China ta tsare wasu 'yan yawon buɗe idanu daga ƙasashen ƙetare su 20 da ke cikin wani shirin jin ƙai mai nasaba da addini, wanda shedkwatar shi take can ƙasar Afirka ta Kudu, a cewar ƙungiyar yau Laraba. A wata sanarwa da ta fitar a kan shafin sada zumunta na Facebook, ƙungiyar mai suna Gift of the Givers a Turance ta ce an tsare mutan Afirka ta Kudu su 10 da 'yan Birtaniya guda 9 da wani ɗan asalin Indiya guda 1 duk a tashar saukar jirgin sama na Erdos da ke yankin Mongolia Juma'ar nan da ta gabata. An sako mutane guda 11 daga cikinsu, a cewar wannan sanarwa. Ta kuma ƙara da cewa har yanzu akwai mutane 9 a tsare ba tare da tuhumarsu da laifi ba, saboda kawai sun kalli wasu hotunan bidiyo na farfaganda.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Tun bayan da shugaba Buhari ya sanar da cewa gwamnatinsa ba za ta daga wa 'yan Boko Haram kafa ba, sai ta murƙushe su kai hare-hare ya yawaita a arewa maso gabashin Najeriya. Wasu masu sharhi akan harkokin tsaro sun yi fashin baki akan yadda jami'an tsaro ke tunkarar matsalar 'yan Boko Haram. Ga Nasir Adam El-Hikaya da ƙarin bayani.
There are so many challenges today, security, economy and social.
Akwai kalubale da dama kamar tabarbarewar tsaro da tattalin arziki da sauran makamantan su da ya dace dukkanmu mu hada hannu don magance su. Gwamna Autumn Najjar Benue yake magana wajen taron gwamnoni kwanan nan. Ba shakka ambata kalubalen tsaro ba sabo abu bane, musamman ma tun 2010 da wasu ƴan ta'adda suka tada bomba bumai a dandalin murnar ranar ƴancin Najeriya na Abuja. Da masanin harkokin tsaro na Asire Rabe Nasir yace aiki na kwarewa ne kawai zai kawo ƙarshen matsalar.
Ƙasa irin wannan inda muke da hukumomin tsaro iri-iri a ko'ina, a ce abubuwa suna faruwa wanda suke jawo salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a. Me hukumomin tsaro suke ƙasar nan? Yaya za a yi a ce hukumomin da baka ma faɗa ba baka yi ba, kana shirin ka yi laifi, sun ɗago ka, sun bincike ka, sun kai ka kotu, an gurfanar da kai. Yaya za a ce ka ma fito ka faɗa za ka yi, ga rana kuma da za ka yi, ga kuma inda za ka yi? Duka waɗannan abubuwa duk su zo su tabbata.
Shin gwamnati ko jagororin tsaro na gwamnatin na bin ƙwarewa wajen tinkarar ƙalubalen tsaron? Shin abokan gaba ba sa samun ko sanin shirin dakarun gwamnati na kai musu hari kuwa? Janar Mansur Dan Ali mai ritaya ya yi aiki a kwamitin tsaro na taron ƙasa da aka gudanar bara.
Mutane da yawa suna katsalanda a kan abubuwan da ba su sani ba. Shi harkar tsaro ba abubuwan da ya kamata a ce kowa ya buɗe baki ba ne ya ce a yi wannan a yi wancan. Abubuwa ne waɗanda ƙwararru su suka san yadda ya kamata su ya kamata a bari shi shaji akai su yana cikin matsalolin da muke fama da su a halin yanzu amma ni ina maka ikilasin cewa waɗannan mutanen da aka zabo insha Allah za a ga bambanci dama tuntuni korafin mu kenan cewa tun da 'yan Najeriya ba su dai waɗancan bane kawai a sa waɗansu a gani akwai munafici kuma a cikin abubuwan da dama ba wai ana neman daina abun bane a cikin waɗanda kake ganin cewa suna zuwa suna yin da a cikinsu suke zarewa suna tafiya suna ba da labaru abubuwan da ke faruwa kazan shi irin wannan yakin sunkuro ba abubuwan ne wanda cewa gaba gadi sai an bi asiri amfani da asiri shine zai kawo ci gaba a irin waɗannan ayyuka namu
kana da ƙwarin gwiwar cewa sabbin jami'ai da aka nada za su iya gudanar da aikin nan ba tare da irin cika bakin nan da ake yi ba cewa mun gama da su mun ba wani gari da ya saura a hannunsu kaza kaza kana ga wannan abun ya kusa ya zama tarihi kenan
waɗannan abubuwa da kake ji da ada duk propaganda ne a cikin yadda ubangiji waɗannan zaɓaɓɓun nan za ka gani cewa an yi zaɓo su na ƙwararru ne akan kowanensu ya san kan aikinsa kuma za ka ga bambanci.
Yanzu dai za a jira zuwa 'yan makonni a ga yadda takun rawar sabbin harsoshin rundunonin sojin Najeriya zai kasance, musamman ma cikinsu da Major General Buratai ɗan asalin jihar Borno inda zubar da jini ya fi ko'ina yawa. Nasiru Adamaili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Kwana biyu bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nada sabbin manyan hafsoshin sojan kasar, su kuma 'yan mazan jiya da suka hidimta wa kasa shekaru da dama da suka shuɗe, sun tunawa shugaban alkawarin da ya yi masu lokacin yakin neman zaɓe dangane da haƙoƙinsu na fansho da suka makale a hukumar kula da fansho na sojojin kasar. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
Mutunawa President Muhammadu Buhari alkawari da ya ɗauka mana lokaci da yake campaign da muka ba shi petition hali da muke ciki saboda haka a biya mu cikakken kudinmu 53% shi Mr. Goodluck Jonathan ya bari suka rage kuma 20% 33% ɗin ma har yau arias ba a ba mu ba muke roke shi a cika mana kudinmu kuma a bamu arias namu cikakke yadda ya kamata kuma mu amince masa tun da shi ma retired general ne ya sa harkarmu.
Captain Yusuf Abdulmaliki nan Marabu, sakataren labarin kungiyar tsaffin sojoji ta Najeriya reshen jihar Kano, batun makalewa ko badakalar kudaden fansho da sauran haƙoƙin ma'aikatan da suka yi ritaya a Najeriya ba wani sabon al'amari ba ne walau a matakin tarayya ko kuma na jihohin kasar, musamman ta la'akari da rikice-rikicen da suka shafi haƙoƙin ma'aikata a kusan kowane lokaci. Malam Mansur Datti malami ne a kwalejin fasaha ta Kano kuma ƙwararre kan lamuran ƙwadago da nagartar aiki.
Shi fensho yana da alaƙa da dukkan wanda yake ɗan ƙasa, ba ma wai sai wanda ya aiki ba, ko ɗan kasuwa ne yana buƙatar lokacin da zai huta ya samu nutsuwa, shi ma a ringa biyansa yanda ya rike tattalin arziki. Idan ma'aikaci ne akwai lokacin da yake so ya je ya huta, ƙarfinsa ya ƙare, tunaninsa ya fara rauni, iyali sun masa nauyi, shi ma jama'ar da yawa aiki ya bautawa shi ma su zo su rike shi. To amma yanda Najeriya take rike harkar fensho ko kuma harkar biyan ma'aikata haƙoƙinsu bayan sun gama aiki, haƙiƙa harka ce mai ɓata rai. Babban abin da zai tayar maka da hankali shi ne yau ka je ka duba yanda tsarin 'yan fansho waɗanda suka ritaya daga aikin soja yake. Sojan nan shi ne ke tawaye musu haƙƙinsu wanda yake rayayye. Ka je ka duba yanda 'yan sanda in suka ritaya a cikin kwana 7 za a fitar da iyalansu daga cikin gidajensu, a cikin kwana 7 za a cire 'ya'yansu daga makarantu. Ƙarshen rayuwar 'yan ma'aikatan gwamnati yawanci bincike ya nuna suna ƙarewa da hawan jini da cututtuka irin su suga, irin su cututtukan zamanin nan da ake samu. To waɗannan mutanen suna buƙatar a taimaka musu, amma a ƙarshe sai zama ciwar pension ya zama bala'i. Kuma a yi dokar pension ma'aikacin da ya kamata ya ga in gemun ɗan uwanka ya kama da huta ka yi ka shafa naka ruwa, shi dai ma'aikacin nan da shi ne babban ɗan pension wanda ba shi da garantin ɗan pension ne, shi ne zai tawaye wa ɗan pension haƙƙinsa, shi ne zai hana a yi dokar da ɗan pension zai samu sararawa.
Malam Manzur Datta kenan, malami a kwalejin fasaha ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A yayin da ake bankwana da watan Ramadana, ko menene mahimmancin zakatul fitr? Ga wakili ya murya Amurka Baraka Bashir da ƙarin bayani.
Da wannan ne muka zanta da Dr. Adam Abubakar na kwalejin Aminu Kano Legal Studies dangane da mahimmancin zakatul fitr da ma yadda ya kamata a fitar da shi.
Ita zakatul fitri zakati wacce ake ba da ita a ƙarshen watan Ramadan, domin a taimaka marasa shi samu abin da za su ciyar da iyalansu.
Menene muhimmancin zakatul fitr?
Takan taimaka wajen samar da kyakkyawar alaka da ƴan uwantaka da ƙaunar juna tsakanin musulmi. Tana koyawa waɗanda suke da hali su samu tausayi da jin ƙai a cikin zukatansu wajen taimaka marasa shi. Tana taimaka wajen samar wa talakawa wanda za su ciyar da iyalansu a lokacin bikin sallah. Me yakan so su zauna, ga wasu suna ci su kuma suna zaune ba tare da suna da abin da za su ci ba. Sannan kuma tana kiyaye talakawa daga yawon bara zuwa roƙo wajen waɗanda suke da shi. Sannan kuma tana ana ɗaukar ta a matsayin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa damar da ya bamu wajen wannan ibada ta wato azumi.
Su waye za su fitar da zakatul fitr?
Ne wanda suke da hali, suke da abincin da za su ci, kuma suna da rara da za su bayar.
Su wa za a ba zakatul fitr?
Mutum takwas kai da aka lissafa a cikin Alkur'ani, to su din ne dai su ne za a ba wa zakka. Talakawa da kuma miskinai waɗanda suke aikin karɓar zakkar, sannan kuma da waɗanda ake son a jawo hankalinsu su shiga musulunci, da kuma ainihin waɗanda suke bayi za a iya ba su. Wanda bayi shi ya musu yawa su ma za a ba su. Sannan wanda yake dan taimakawa wajen ɗaukaka addinin Allah su ma za a bayar. Sannan kuma da matafiya. Amma a wannan zakatul fitri an fi ba da ƙarfi akan talakawa da kuma bukata, sai dai idan ɗaya daga cikin shauran an fuskanci suna da bukata sosai na a bayar saboda wasu dalilai, to anan to za a iya ba su.
Da fatan al'ummar musulmi za su kiyaye da dokokin fitar da zakatul fitr. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria. Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma
ba ta
tare da fatan kuna lafiya. Bello Galadanci ne yake cewa assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A makon da ya wuce kun ji na fara hira da Aminu Mai Tsire wanda yake nan Amurka. Mun ci gaba da hira. Malam Aminu, ga tambaya, shin yanzu ka zama miliyoniya gani yadda kake samun mutane da yawa suke sha'awar wannan tsire naka suke saya kuma suke cinyewa?
Gaskiya akwai kuɗi a cikin sai magana ta gaskiya. Ba zan iya cewa akwai kuɗi kawai. Dan kusan yanzu zan iya cewa ba zan iya aikin wani 9-to-5 ba. Magana ta gaskiya.
Irin wanda mu muke cewa muke ma'aikatan gwamnati sai dan abin da aka lakata mana mu yi gaba.
Ala ba gaba ne, ka san kowa kuma da irin dama. Kuma gaskiya kusan zan iya cewa tun da ni din dama tun a can Najeriya ba ma'aikacin gwamnati bane kuma ni da ma dan business ne to kuma a nan din da nazo ne tunanin da aikin to kuma yanzu ba na ji zan iya aikin gaskiya ba zan iya wani 95 ba yanzu ko da kuwa ina gano za a biya ni
to yanzu a rana sai ka sai da kamar tsinke nawa
a yanzu a rana daya gaskiya zaka iya sai da in kana bukata zaka iya sai da na in misali baka so jikinka ba zaka iya sai da koda na 2000 ne ma in kana bukata
dala 2000
kware daga sai zaka iya sai wa tabbas
jama'a dala 2000 ne da 1440 kenan
daidai in kai ka zama ba za ka iya yi ba amma inda za ka yi za su kuma ba wai individual ba misali duka akwai irin kamar African restaurant da suke bukata haka wai irin African restaurant da suke sai da nama wai suke sai da abinci sorry to su ma sukan bukata a kai musu supply a nemi supply sannan kuma akwai za ka iya supply ɗinsa ma kai mailing ɗinsa zuwa wasu jihohi
akwai wanda aka sai ta sakon yake da suna kamar yadda ake aika wasiku na takarda
kwarai kuwa ana mailin ɗinsa tunda akwai kamar
wanda suke a
Pennsylvania aka makotan mu dai Virginia da shoransu wanda su ba za su iya maybe zuwa ba ko kuma dai wasu ma zai drive all the way from jihohin wasu kuma zai ce kawai kai mailin ɗinsa
ba zai lalace ba idan aka
aika ba ya lalacewa saboda za ka iya sa shi a cikin in kai frozen ɗinsa akwai foil akwai yadda dai za ka yi wrapping ɗinsa su ma kuma masu daukan UPS ɗin I mean ko kuma wannan post office ma ba masu UPS ba suna da waje da ake sa shi irin wannan din email din
yanzu mutane nawa ne suke aiki a karkashin ka
yanzu dai kam akwai za a iya cewa kamar yanzu dai sofa dai ba su fi mutum irin Spanish din nan kamar su uku ne kawai haka akwai kuma yan Najeriyan guda daya guda hudu to amma saboda akwai shirye-shiryen samun kamar permanent location babba kuma to maybe in aka samu wannan din
wato waje na
da za a ringa saboda na'am
shago na dindindin da za a ringa sai
yawa to in aka samu wannan din za a iya samu ma'aikata sama da haka gaskiya saboda ya zaman to din a ringa meet up din mutanen saboda it's not easy to work dai gaskiya ka san sai zaka je ka samu shi ne yanda yake ka zo kai zaka yi cutting din sa kai kuma kai stitching din sa
ka rebe shi
yawa to it's not ba garamin aiki bane saboda haka dole sai kana bukatar mutane da yawa da su yi
a ƙarshe yanzu wace shawara zaka bai wa jama'a da duk suke sauraron mu wasu suna nan wasu suna turai wasu suna can nahiyar Asia wasu suna kasar Larabawa wasu kuma suna yammacin Afirka da ma nahiyar Afirka baki daya akan yadda za su bunƙasa su miƙe su yau basa su zama wani abu kamar yadda kai kake tabbakawa a halin yanzu
gaskiya to shine kam da inda mutum ya tsinci kansa wato musamman in yana da wani wato yana da wata me zan ce kamar talent kenan me ake ce kamar in yana da kowace irin basira sa da ya san zai iya amfani da ita misali ya samu kuɗi da ita to a ko ina ya tsinci kansa ba ma a kasashen waje ba ko a Najeriya ne to kada ya kokarin tunanin yin wai aikin salary ko kuma aiki da gwamnati ko aiki da wani kamfani
wato a ta jiran offer kenan
na'am
wato a ta jiran offer
yawa gaskiya ya yi amfani da wannan ɗin saboda gaskiya za ta fi masa 200 to shine ina ga kawai zan iya cewa dai a take shawara da zan yi ba ko ina mutum ya samu kansa saboda ba lalle sai kai aiki da wani ba ina ganin you can make it
baba shi
ba yawa sai
to mun gode Haji Aminu idan na ce himma
ba ta garazo
mun ta madalla mun gode su sai
Haji Aminu gode yawa
masu magana suka ce laifin daɗi babu shakka shirin da daɗi kuma tsire akwai daɗi A daidai wannan lokaci hira ta mu take kaduwa da shi Malam Aminu Mai Tsire, sai kun makon insha Allah za mu sake dawowa da wannan sabon shirin. Yanzu madadin Aminu Mai Tsire, ni Bello Galadin ce daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington, nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum. Riga da busa she ta kiraga in jifalani, riga da busa she ta kiraga in jifalani.
A gaida Bello Galadanci, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Muhammad Babangida Kiraji Gashuwa da Adamu Jumba Madara, wanda suka ce kamen da hukumar EFCC take yi wa tsofaffin gwamnoni da suka wawuri kuɗin jama'a ya yi daidai, ya kamata duk wani shugaba da ya ci dukiyar jama'a a kama shi ya biya. Sai kuma saƙon AAP Ra da Bello Ishaku, wanda suka ce to muna fatar nada sabon mai horar da 'yan wasan Super Eagles zai kawo sauyi mai amfani a harkar ƙwallon ƙafar Najeriya da kuma dawo da martabar Super Eagles ɗin a idanun 'yan Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA, don Allah ku bamu dama mu yi kira ga 'yan umu matasa maza da mata cewa su kaucewa sabawa Allah da kuma ganganci akan ababen hawa a yayin bukukuwan sallah da ke tafi nan gaba kaɗan. Gyara kayanka dai bai taɓa zama sauke mu raba ba, kuma in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Saƙo daga mu da Sir Muhammad Tafawa Ɓalewa da Ciroma mai turare Dumjiya jihar da Magaran jamhuriyar Nijar. Allah ya sa yarjejeniyar makamin nukiliyar ƙasar Iran da aka cimmawa tsakanin Iran da ƙasashen yamma ta kawo ƙarshen takun saƙa da zamanduwa da manja tsakanin Iran da ƙasashen Turai. Daga Usman Shitu Mahuta, ƙaramar hukumar Ɗandume jihar Katsina, Najeriya. Sai kuma saƙon Garba na Halikamba, wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku miƙa min saƙona ga gwamnatin tarayyar Najeriya, don Allah ta gaggauta tura jami'an tsaro garin Damasak na jihar Borno domin sojojin da ke wurin duk sun gudu. Allah ya sa wannan saƙo ya kai ga wanda naka yi domin sa. Shi kuma ya Adamu Bulka cewa ya assalamu alaikum VOA Hausa, ku ba ni dama in jinjinawa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari dangane da sauya hafsoshin soja da ya yi. Gaskiya hakan ya yi mana daidai, Allah ya sa kulle ta biya kuɗin sabulu. Da ƙarshe sai saƙon Hajara Umaru Ibrahim Karasuwa da Aisha Usaini Dangota Karasuwa duk daga jihar Yobe, wanda suka ce haba jami'an tsaron Najeriya, gaskiya mu al'amuran arewa maso gabashin Najeriya mun gaji da jan ƙafar da kuke mana wajen kawo mana zaman lafiya da kullum kuke gaya mana, don haka ku farka daga dogumacin da kuke yi kuma samu mu zauna lafiya da 'yan uwanmu da mazajenmu lafiya ba tare da zaman ɗarɗar ba.
To madalla, kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Barack Obama yau Laraba zai ƙara tofa albarkacin bakinsa game da abin tarihi da ya faru na cimma daidaituwa a kan shirin nuclear Iran a lokacin da zai gana da manema labarai a fadarsa ta White House da niyyar ci gaba da tallata wannan yarjejeniya. Da yawa daga cikin 'yan majalisar dokokin Amurka daga jam'iyyar Republican da wasu 'yan Democrat da ma wasu shugabanni kamar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ba su amince da matsayi Obama ba a kan wannan yarjejeniya. Ita kuma ƙungiyar gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch yau Laraba ta bayyana cewa mayakan Kurdawa a Siriya na ci gaba da amfani da yara a fagen yaƙi, duk da sun yi alƙawarin cewa za su daina yin haka shekara ɗaya ta gabata. Masu horo jami'a a Ukraine sun bayyana cewa an kashe sojoji guda 8 daga jiya zuwa yau a wani lamari da ke nuna taɓarɓarewar da gingimu tsakanin sojojin gwamnati da 'yan aware masu goyon bayan Rasha. A ƙarshe wata kotun ƙasar Jamus ta yankewa wani tsohon sojan Hitler mai shekaru 94 hukuncin shekaru 4 a gidan yari.
Masu saurare, a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Ga gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi injiniya Salisu Yakubu bisa ga rashin ɗiyarsa Malama Dije Salisu Yakubu, wadda ta rasu wato a daren juma'a da ta gabata. Allah ya ƙara wa iyalan da 'yan uwa da abokan arziki haƙurin rashin. Yanzu a madadin Bello Galadanci da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Keith Holmes, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.